بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى ذا مفارة كراتو أتكين للتافينا نخبة الفكر، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. لا الإمام العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله يجي دكان ودنا أبن دمك فدا أمبانا فركوبا وتمتواتر كيانو دكا سؤالا كيانسا خبر الأحد. خبر الأحد واتو أمببك آتن أيك ما لمن حديثي أكان سو سبو دا سو دن سنة أبك آتن أبن تكيسو أبنك دي قومي أي بن تكينا كيك يدي كيك وجن أغا menene ya tabbata me bai tabbata ba, saboda a ciki akwai halaccin za a samu ƙarya, akwai yiwuwar kuma za a samu kuskure. To mutakar ko akwai wannan, to anan ne kuma aka fi buƙatar aikin malaman alimin hadisi. Amma hadisi da ya tawaturi kaga ba cika buƙatar aikin sa ba, kamar yadda ake buƙata a cikin khabarul ahad, tunda shi a can wato ba zai yi ma ka ce sun yi ƙarya ba, ba zai yi kuma ka ce ma sun yi kuskure ba. Shi kuma dama ilimin hadisi, masalolin hadisi a yin shi saboda a kiyaye wato hadisai, a san ka'idoji da za a bi wajen tantance hadisi ingantacce wanda ba ingantacce ba. Malaika cewa wa fi hal maqbul wal mardud li tawaqquf al istidlal biha ala al bahth an ahwal ruwatiha dun al awwal. Cewa fi hal maqbul wal mardud, a cikin khabar al ahad ne ake samun hadisi wanda yake karbabbe dan da yake ba karbabbe ba. Li tawaqquf al istidlal biha ala al bahth an ahwal ruwatiha, saboda sanin ingancin ruwayan ko rashin ingancinta ya dogara ne da binciken wato halin wanda suka ruwaito hadisin dunal awwal, amma ba na farko ba. Yana magana ba wai mutawatir din ba, mutawatir kaga ba dole sai ka, saboda ya riga ya zo maka ta hanyoyi da ba zai yi maka ce ma kuskure bane ko kokari akai. Amma shi hadisi al ahad tun daga al mashhurul mustafid daga al aziz daga al gharib, shi wato a kafa hujja da shi ya dogara ne akan ingancin mutanen da suka ruwaito hadisi. To kaga wannan kuma ya dogara ne da wato zawul khibrati was sina'a, wanda suka san ilimin hadisin su ne suke iya wato bincikan ilimin isnadi, su san kaza ya inganta kaza bai inganta ba, su suke wannan aikin su ne kadai, ba aiki ne na wani jigari ba. Malai cewa qad yaqa'u fiha ma yufidu al-'ilm an-nadari bil qara'in 'ala al-muqtar. Yace kuma al-khabar al-ahad nan wani lokaci suna iya fa'idantar da ilimi wato ya zama ilimi ne da yaqini, ba za ka iya cewa kuskure bane an-nazari, amma ta hanyar bincike bil qara'id al-muqtar, ta hanyar bincike da al'akari bil qara'in, amma haka zai tabbata ne na samu su karina da yana cewa lalle babu kuskure a wannan hadisin ne ingantacce. Al-muqtar wato wannan shine zaɓin wato malami masu bin diddigi. Al-mutawatir shi abin da ke fadin tarawa shine al-ilmul yaqini. Ilmul yaqini shine ilimin da kawai ga sha ido kana ganin sa, in ka ce babu shi kamar sai zama mukabaratu lil hissi ne, kamar wato tsabajin wato kifadi ne ka ce babu, zai zama kama mutum ya ba masu hankali yayin kansa. Amma shi khabarul ahad yana fa'idanta da al-ilmun nazari ne. Al-ilmun nazari shine al-bahthi, ilimi wanda sai an bincika an tabbatar babu kuskure. To da wasu qara'in da wasu wato wasu alamomi da ake iya gane fahimta haka. Shi wato idan mutum ce bai da shi ba, farko al'amari ba za a ce masa yayi mukabara lil waqi' ba, amma dai zai zama ya fita daga wato magana ta masana wannan babin. A nan kaga ana magana kuma malaman hadisi, yanda ba zai iya fita daga abinda malaman lafiya kamar likitoci suka faɗa ba. In ya fita daga maganarsu, to ya fita daga wato al-ilmun nazari, ya fita daga wani ilimi da suka bincike suka gano haka yake. Haka ba zai iya fita daga maganar malaman hadisi ba. To khabarul ahad yana faɗa da ilimi ne an-nazari al-bahthi, ilimi wanda yake su malaman hadisin da suka bincike suka tabbatar cewa babu wani kuskure a cikinsa. Wato ilimi ne da yake tabbas haka yake, kuma tabbas haka aka samo shi daga manzon Allah. To kaga anan abinda Ibn Hajar ke sanya faɗa mana, ce adadi ba shine kawai dalili na farko dalili guda daya daya dake fa'idantar da cewa hadisin ingantacce ne tabbas manzo Allah ya faɗe shi ba misali cewa wato yawan marwaitan sun yi yawa koda kafirai ne kamar da Ibn Taymiyyah ke cewa shi kansa wanda zai iya fahimtar da ilimi zai kafirai da su su baka labarin cewa kaza ya faru a lokaci kaza mun gani ko mun ji to wanda zai bugayi wato adadi su gangami su faɗa maka wannan koda kafirai ne ba dole ka yarda balle kuma zama wanda suka gaya maka malamai na addini kuma masana sun san abin da suke yi kuma da adadi masu gangan koyin wannan to kaga ba zai wuya ka mutum iya cewa sun yi kuskure to amma wani lokaci abinda kamar Ibn Taymiyyah ke faɗa ita wani lokaci yakan zama hadisin ya ta fa'idantar da shi ma ilimi al-ilmu nazari kenan nan yake magana koda khabarul ahad ne sai a wato gazgata labarin da mutum biyu ya bayar koda mutane guda goma makareta ko watsatsu wanda ba su da addini ba su da hadda sun saba musu aka samu mutane biyu su kuma sun rawaito shi a daidai to wannan shi ma yana fa'idantar da ilimi yanzu samu kamar Malik da Asauri sun rawaito hadisi daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari sai aka samu su watsatsu su kuma sun ba su rawaito hadisin sun saba musu to ko sun saba ko 20 ne suka saba musu ba za a tsaya a sarar waɗannan ba saboda su wato Malik da Sufyan al-Thawri su rawaito hadisi daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari wanda dole amsa ko da su din wato zaka iya cewa al'adan ci za su iya yin kuskure to amma tunda aka bincika aka ga cewa su suna da addini sannan kuma kafafu ne a harkar nan ba wai labo bane ba kowa ya san su to tabbas sun suka rawaito hadisi wanda wajen ba da ba hadisi su wannan yakan fa'idantar da ilimi amma ilimi ba al-yaqini ba al-ilmi nan al-ilmu an-nazari al-bahthi saboda kasancewan sun san waɗannan malaman wato ɗaya ne cikin goma ko dubu ma ko ɗari kuskuren da suke samu aka suka rawaito hadisi aka bincika aka ji ba wani alaban kuskure to kawai a amsa kuma za a tabbatar cewa hadisin nan ingantacce ne za kuma a rantse da Allah cewa wallahi tallahi manzo Allah ya faɗa to wannan shine abinda shi Ibn Hajar ke faɗa wani lokaci ana iya samu ya zama wani labari mutum biyu suka bayar da labarin amma kuma za a fahimci al'ada ba zai yiwuwa su ittifaqi a ce sun bambanta a wuri kaza shi yana wata nahiyan wancan na wata nahiyan kuma suka faɗi labarin nan iri ɗaya to wannan shi ma hadisi ne wannan kaga labari ne zai tabbatar da cewa tabbatacce ne wani lokaci ma yakan zama wato khabarul wahid ne labari na mutum ɗaya tilo zai ruwaito amma saboda wato shi wanda ya ruwaito an san amanarsa an san addininsa an san wato zaƙaƙuri ne a harkan shi a wannan harkan kowa ya sallama masa shi ma kuma sai ya amshi hadisin nasa kamar hadisin namal amalu bin niyyat hadisin namal amalu bin niyyat zaka ga Yahya ibn Sa'id al-Ansari yake rubutawa daga Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi yake rubutawa daga Alqama ibn Waqqas al-Laythi Alqama yake rubutawa daga Umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yana daga cikin hadisai gharibul akhbar hadisai ne wanda suka zo ta hanyar tilo ta hanyar daya daya zaka ga kowa da daya yanzu Umar al'ada ya halatta a ce yayi kuskure shi Alqama ya halatta al'ada zai halatta a ce yayi kuskure misali shi Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi ya halatta a ce yayi kuskure Yahya ibn Sa'id al-Ansari malaman hadisi bayan sun yi keke su sun fahimci inda labarin yake to su anan ba su da shakka cewa lalle manzo Allah ya faɗa wannan za ka za su iya rantsewa su ce wallahi tallahi manzo Allah ce namal amalu bin niyyati wannan kaga wato sai zama hasal al-ilm bi sihhatihi bi i'tibari diyanati rawihi wa dhabtihi anan ya habi sayyid al-ansari kafaffe ne a harka Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi kafaffe ne a harka shi kansa wato Alqama kafaffe ne balle kuma Umar dan Khattab kuma yayi ma ce sami'tu saboda haka a wajen malaman hadisi shi wannan hadisi ne tabbatacce wato da ya tabbata sun tabbatar manzo Allah ya faɗa wannan magana to kaga anan shi ami gama gari dole sai a irin wannan a ce hadisi ne an tabbatar manzo Allah ya faɗa amma kuma tabbas ga khabarul ahadi ne al-ilmu an-nazari yake fa'idantarwa ba ilmu yaqini ba to wannan shi al'ami sai dai ya bi malaman magana malaman hadisi saboda su ne suka san ahlu zikri a wannan babu kamar yanda in zai tashi zai taqlidanci ala tibba likitoci abinda suka faɗa na lafiya ba zai ce tunda ni ba likita bane sauran jama'a tunda ba likitoci ba sun saba musu ya tsaya na sauran wanda su ba likitocin ba likitan ya faɗa magana ya zama duk likitoci sun yi mara mashi baya dole a yadda saboda idan malaman hadisi suka ce wani hadisi kaza wallahi tallahi manzo Allah ya faɗa dole kowa ya yadda bihaisa kowa ya zo ce bai da ba haka zalika annuhat malaman nahwu zo su ittifaqi su ce kaza ne kaidan take a larabci bai halta wani wanda ke ba su ba ya zo ce shi bai da ba wannan shine kusan wato a takaice abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ta faɗa a wasu daga cikin tafansa in ka duba Majmu'ul Fatawa madallin 18 shafi na 50 ka duba wani bangare da Minhajus Sunnatin Nabawiyya inda yake bashi wannan dan shi Ar-Raddi dan kaga yayi ta manganu gami da irin wannan bahasin da kuma wasu rubutu da yayi a cikin ilimin hadisi to sannan kuma wato so kaga dai wato shar'in da wato su dan baya suke shar'antawa su ce wai dole sai khabarul wahid sai ya zama wasu ya akwai wani sharadi sai su ba su anta khabar wahid ba su kaza sai inda zaka ji har yanzu wanda ba su da sani jahilai haka zaka ji na fadin wannan magana to an dun duwana ba daidai bane kuma wanda ke fadin wannan magana yana kaman shelanta ba kashi cewa shi ba shi da addini ko ba shi da ilimi ba shi da addini ba shi da ilimi ko ba shi da hankali kace kawai khabar wahid idan ka baka da ba to ai wannan kaga shi ba shi na farko dai ba shi da addini dan yi kuma ba shi da ilimi da uku kuma ba shi da hankali kamar shi yasa zaka samu Imam Shafi'i a cikin risala yayin tarbugu kan wannan ra'ayi na fadarar duba ra'ayi na masu abin nan ba zaka ga mutum sai ya zo ce ai kaza shi bai da kaza ba ko ya ce shi bai da annabi sai ya sako ba tunda kaga wannan ma tawaturi yayi amma zai ga ce shi bai da ba ko dago wani hadisi a ce misali baka yadda da wannan hadisi mun ji khabarul wahid ne to su khabarul wahid inda malaman hadisi suka ce tabbas ingantacce ne suka ce wallahi tallahi hadisin nan mazalla ya fadi shi wajibi kowa da kowa sai ya amshi shi wato hada maqtu'un bi sihhatihi indi aka sama qara'in nan wani qarina da yake na cewa lallai wannan ya fadi da al-ilmun nazari mazalla ya fadi shi to ba wanda ya halatta yace shi wannan hadisin shi bai gane ba zai dauka ba kuma hadisai da malamai suke fitar da su ingantattu akwai abin da yake tasowa cewa dukkan hadisi ingantacce wannan sharai guda biyar da muka faɗa cewa hadisi yazo lama min naql adl tam al-dabt muttasil al-sanad ghayr mu'allal wala shadh sama hadisi ya cika wannan sharadin to abin da yake cikawa yana fa'idantar da ilimi shine wato ya zama tabbas wannan Allah ya faɗe shi ko kuwa a'a yana fa'idantar da rinjaye zato ne amma kila hakikanin al'amari matsalar ya faɗe shi ba sannan kuma wannan shi ke kawo mu kuma ya zama kaman waye wato matsayin musulmai game da hadisin sahihaini shin hadisin sahihaini mutum zai iya rantsuwa da Allah ya ce dukkan mutum din hadisan ban ce isnadi ba akwai yar amma mu ce dukkan mutum din hadisan duka lalle manzon Allah ya faɗe shi ko kuwa a dai sai dai ya zama galabtun banne rinjayen zato ne to farko dai kafin mu ce za mu ansa wannan tambayar akwai wani abin da muka faro shi a baya al-ilmu al-yaqini ad-daruri da kuma al-ilmu an-nazari al-istidlali al-burhani al-bahthi kamar yadda muka faɗa a baya to wannan istilahin gaskiya istilahi ne na mutakallimuna istilahi ne na ahlul kalam kasan wannan ilimi na kalam da ilimi na falsafa kusan babu wani ilimi da bai shiga ba wallahi wanda abin takaici shine a ce wannan ilimi ya shiga ilimin hadisi ilimin kalam a ce ya shiga ilimin hadisi wallahi wannan abu babu dadi saboda diya yayin da shi diya da aka samu wato ilimin hadisi ilimin kalam ya shiga wani ilimi na addinin musulunci to zai wuya ga bai kawo su kibar zuwa ciki ba to maganan dai wannan al-ilmu al-yaqini ad-daruri da al-ilmu an-nazari al-istidlali al-burhani gaskiya wannan magana ce ta al-mutakallimuna daga baya kuma malamai na usul fiqh da musulunci suka dauko wannan ilimi suka yafa na farko al-ilmu al-ilmu ad-daruri shine ba la yumkin daf'uhu ce ba za ka iya tunkuɗe shi ba what afili yake gaskiyar sa wala tawaqqafu ala bahth wa ta'ammul wa nazar shi ba bai dogara akan sai ka je ka bincika ka bike kirkeke ba shi kawai ai gaskiyar sa afili take sannan na biyu shine al-ilmu an-nazari, shine abin da yake buƙatar sai kai nazari sai kai bincike. Suka ce to wancan kaga yana abin da ke fa'idan cewa wancan na farko al-daruri ne, yana fa'idan tadda wato al-ilmu al-yaqini ne, na tabbas cewa haka yake. Kamar a ce rana, rana ana al-ilmu al-yaqini ce, kowa ya san akwai rana. Amma kaga shi abin da sai ka je kai bincike kai karatu ka sani. Suka ce to wannan al-ilmu an-nazari ne, shi kuma yufidu dhanni. To wannan bai da wani fa'ida sosai. To al-hadith al-mutawatir shine a wajen suke cewa wanda baya buƙatan wajen tabbatar da ingancin sa, wajen a san wato amincin marwayatan da kuma haddan su da haddan su. Duk da muka ce kuma wannan a wanda za a dogara da su wajen sanin hadisi mutawatiri shine dai malaman hadisin, amma dai wasu suka ce to shi dai yana fa'idantar da yaqini ne. Amma suka ce hadisai wanda suke daidai ku kawai an fahimci cewa an buƙatar ilimin hadisi, aka ga sun cika waɗannan sharɗai guda biyar sun inganta. To wasu malamai suka ce sun tasirantu da malaman wannan ilmul kalam din, suka ce ai la yustafadu minhu aw la yuqta'u bi sihhatihi fi nafs al-amr, ba za ka iya fitowa ƙara ka ce wai tabbas wannan ya inganta zuwa wurin manzon Allah ba, sai dai ka ce kawai wannan zanni ne, wannan wai zanni ne kawai, ana tsaye tsammani. Mamaki sai ka samu Imamu Nawawi kuma ya karkata ma wannan magana, ana ya daga cikin wani abu da za ka dinga samu masu shintan juna, ɗabi'a masu shintan juna. Babu wasu daga cikin malamai ba sa son wannan kalam ɗin, Imamu Nawawi yana ciki, babu Asyuti yana ciki, wasu daga cikin manyan malamai kuma sai ka samu kuma daga baya kuma sun dai sun ɗauko wasu daga cikin manganu su sun yi kane kane. To kaga wannan shi zai ƙara nuna maka yadda wannan ilimi zama fitinannen ilimi, ilimin kalam ɗin nan ba a san shi, amma kuma duk da haka za ka ga ana samun wato yana sadaɗowa yana shigawa cikin ra'ayoyin malamai ba su sani ba. Imamu Ibn Salah Ash-Sharazuri, Ibn Salah shi ya akasin Imamu Nawawi, shi ya taba akan cewa hadisan da yake cikin asahihaini, to hadisan ya tabbas matsala ya faɗe shi, kanka tsaye za ka iya rantsewa ka ce matsala ya faɗe shi, saboda ai al'umma ce ta ittifaqi akan cewa wannan maganganun manzon Allah ce, wannan maganganun manzon Allah ne. Al'umma kuma ba za ta an riga an tsare ta daga ta ijma'i akan kuskure, saboda haka ba zai yi ba, dole kawai zai zama ingantacce ne a hakikalin al'amari. Kuma wannan shi ne ra'ayin da Imamu Ibn Kathir a cikin wato Ikhtisar Ulum al-Hadith insa shi ma yace wannan ra'ayin ya fi karfi a wajensa, kuma yake cewa ya kawo ra'ayin malamin sa Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, yake cewa Ibn Taymiyyah ya kaito daga wasu daga cikin malamai cewa tun daga mutakallimu din ma, dama dai malaman hadisi su ba su saba ba, malaman hadisi su ba su saba akan cewa su hadisi in je ya inganta to tabbas ba zalla ya faɗa ba. Mutakallimu ne ake tsammanin wasu daga cikin malamai ake tsammanin za su iya sabawa. To shi ne Ibn Kathir yake cewa ya yi kaito daga Ibn Taymiyyah, yake cewa irin su Al-Qadi Abdul Wahhab Al-Maliki duka sun faɗa cewa hadisin ya inganta to kuma tabbas matsala ya faɗe shi. Da hadisi da aka samu al'umma ta karbe shi baki ɗaya akan cewa maganar manzon Allah ce, duk malamai sun karba, to lallai wannan hadisi ne ta tabbas matsala Allah ya faɗe shi. Yace kuma wannan shi ra'ayin Al-Qadi Abdul Wahhab, shi ne ra'ayin Al-Sheikh Abu Hamid Al-Isfirayini, shi ne ra'ayin Al-Qadi Abu Tayyib Al-Tabari, shi ne ra'ayin Al-Sheikh Abu Ishaq Al-Shirazi daga Shafi'iyya, shi ne ra'ayin wato waɗanda 'yan Shafi'iyya kenan, shi ne ra'ayin kuma Abu Ya'la Ibn Al-Farra wa Ibn Zaghuni da sauransu, wa Ibn Khattab da sauransu daga cikin Hanabila, da kuma shi ne ra'ayin Shamsul A'imma As-Sarakhsi daga Hanafiyya. Yace kuma wannan shi ne galibin maganan mutakallimu ne daga cikin Asha'ira, irin su Ibn Furak da sauransu. Ya kuma ce wannan wa huwa madhhabu ahli al-hadith qatimatan wa madhhabu as-salaf 'ammatan, yace wannan kuma shine madhabin malaman hadisi baki da kuma dama su ne umda. Eh, wannan kawai an kawo su ne saboda kasancewa akwai malamai su ma da suka bi wannan ra'ayin, amma dai malaman hadisi a wannan babin su ne umda. Shine madhabin su cewa duk yayin da hadisi ya inganta to ba sa shakka da hadisi da ya inganta, kuma al'umma duk da karbe shi akan cewa wannan maganar manzo Allah ce,
to su ba sa shakka cewa lalle wannan maganar manzo Allah ce kuma wato sai ya zama kaman yufidul ilm din kenan wato sun tabbatar manzo Allah ya fade shi ita me kace kuma wannan shine mazhabi na magabata kusan daukacin magabata abinda aka san su da shi kenan ba san su da aka san shi haka ba kuma shine ma'anan wato abinda shi Ibn Salah kaga ya fada anan kuma gaskiyar magana idan ka duba wannan shine ra'ayin da bai kamata ma a karkace masa ba saboda ijma'in al'umma ijma'in al'umma yana bi wato shi kanshi wannan al'umma ta ijma'i akan cewa hayyun hadisi kaza maganar manzo Allah ce to idan muka ce akwai kuskure a ciki ko kuma zato ake yi to kaman kana cewa ne al'umma za ta iya haduwa akan fada haka babu ya fada sannan kuma al'umma baki daya su ma za su yi wato ijma'in malaman hadisi wanda su ne wato ahlul bikr a wannan babu in malaman hadisi suka ijma'i suka ji hadisi kaza ingantacce ne shi ma wannan kanka dai zaka to kace lallai wannan magana ce ta manzon Allah shi ta al-Allama Ahmad Shakir a taliqin da yayi ikhtisar ulum al-hadith na Imam Ibn Kathir yake ya fada cewa zahaba ghairuhum ila annahu yufidu al-ilm al-yaqini wasu daga cikin malamai al-muhaqiquna kenan sun tafi akan cewa da hadisi in ya inganta to shi ma yana fa'idan sai ilmi ne al-yaqini haka shi al-yaqini ma kira shi ba nazari kamar Ibn Hajar kira shi ba yace huwa mazhabu Dawud al-Zahiri Dawud al-Zahiri to wannan shine mazhabin Dawud al-Zahiri wa Husayn ibn Ali al-Kalabisi wa Harith ibn Asad al-Muhasibi wa hakahu ibn Khuwayz wa hakahu ibn Khuwayz Mandad an Malik ibn Khuwayz Mandad shi yake yayi kato wannan ra'ayin daga Malik wa huwa alladhi ikhtara huwa dhahaba ilayhi ibn Hazm shine ra'ayin kuma ibn Hazm al-Zahiri qala fil ahkam ibn Hazm yake cewa a cikin littafinsa al-ahkam yake cewa وإن خبر الواحد العدد عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا ده حديث يا انغانتا متن دايي يروتو حلوا ga mazala tiryan tiryan to ya wajabtar da ilmi cewa wannan lalle haka mazala ya fadi shi tabbas ya in ilmi ya gajar to kuma dole a yadda cewa lalle ya tabbatar ga manzo Allah kuma aiki ya kuma shi ma zai aiki da shi ilmi da aiki duka sun tabbata to shine ibn al-allama a mushariki cewa to wannan shine gaskiya ne dukkan dalilai goyan baya abinda ibn hajar ne ibn hazm al-zahiri ya tafi kansa cewa hadisi ingantacce yana fayyace al-ilm al-qad'i ne yana cikin asai yana cikin wato asaihai ne ko baya ciki dan kasa akwai likita sai dai al-hadisi da yake cikin asaihai ne muka ce wannan ba daidai bane to yana cikin asaihai ne ko baya ciki dukkan shi yace ilmi ne yaqini ilmi ne da yaqini amma kuma ta fuskan sai an yi bincike tunda ba zai yi kasan ilmi ne kasan cewa hadisi ne ingantacce da ya tabbata zuwa ga manzon Allah ba sai ga malami wanda ya san harkar to shi kuma malami da ya san harkar a wajensa yayin da ya gama binciken sa ya gama wato bin kirkire sai tabbata manzon Allah ya fade shi to shi ba shakka cewa wannan maganar manzon Allah ce je kawai ka kyale waɗannan mutakallimin da maganar da suke yi suna cewa suna rarraba ilimi tsakanin al-ilmu da azzan su wani ma'ana suke nufi daban ba ma'anar da mu muke magana ba to kaga wannan shine abin da su malamai suke faɗa kuma gaskiya ni da abin a hannuna yake ni yanzu nake magana da abin ni a hannuna yake da na ce ma dai a daina amfani da lafazin yaqini daruri nazari istidlali a ilimin hadisin ma baki da kuma ana faida a ce hadisi in ya inganta kamar yadda shi Ibn Hajar Ibn Hazm al-Zahiri ya faɗa ce yujibul ilma wal amal a ce kawai idan ya inganta to yufidul ilm wal amal ya isa a ce yana fa'idanta da ilimi da aiki kuma kaga ilimi aya ciki akwai wanda yake da ami da malami duk sun tarayya sun sani kuma a ce manzo Allah an haife shi a Makka ya a Madina ya hijira wannan duk kowa da kowa ya sani mutum ka ce baka sani ya wabi taso ba sai akwai kuma abin da kuma ba zai yi mutum ya sani ba sai idan da ba shi ya daga cikin zaul qaibati wa sina'a sai ya daga cikin malaban hadisi ne saboda haka dai a ƙarshe a gurguje mu dan yi dauraya a wannan matsalar abin da yake taƙiƙi abin da yake wato yafi zama daidai shine hadisi ingantacce wanda al'umma ta karbe shi baki daya karba baki daya a aikace ta kuma gaskata shi to wannan kai tsaye zaka fito kace tabbas manzon Allah ya faɗe shi kuma tabbas manzon Allah ya faɗe shi babu wani sofanin kokonto babu ko zato akan sa idan muka ce bai fade shi ba kamar mun yanzu mun halatta ma al'umma ta tabbata ne akan bata shi kuma manzo Allah ya ce la tashtami ummati ala dalalah al'umma ta ba za ta tabbata ba ba za ta yi ittifaqi akan bata ba to kaga wannan duk abin da kaga hadisin daga al'umma duka ta yi ittifaqi akan cewa wannan hadisin ingantacce ne sabawa yana cikin sahihul bukhari ko muslim ko ina ne ma inda ya inganta to tabbas manzo Allah ya fade shi tabbas manzo Allah ya fade shi inda kai al'umma ta yi ittifaqi kamar hadisan sahu hadisan sallah hadisan zakka wanda ba yake kokonto wajen ingancin sa akwai masu kawo wani magana su ce to ai al'umma kace al'umma ta yi ijma'i kai ina kaje ka samu ijma'i saboda ijma'i yanzu bayan wato asrul sahaba kace an yi ijma'i kusan kaman kai kariya to amma ba haka abin yake ba su daga cikin malamai irin su akwai malamai da su ba su da inaya ba su da damuwa da hadisi kamar su Ghazali bai da wani inaya da hadisi za a yi zama malami ya zama shi abin da ya sani kawai irin su bulugul maram kawai iya abin da ya kanta kenan kuma ya zama malami shi baki yi ne to wannan kaga shi dole ai ya zama ami a babin wannan babin ne to shi ba dan shi bai sani ba baya zuba a ce bai ijma'i ba saboda za a koma wajen malamin hadisi ne shi ma zai zama ami zai zama wato yana wato bin bayan malamin hadisi ne sannan daga cikin hadisi wanda yake ingantacce akwai wanda yake duk sauran malaman hadisi dukkan su suka yi ijma'i akan cewa inganta kaga wancan muka ci al'umma ya al'umma da malaman al'umma baki da suka yi ijma'i cewa wannan maganar manzo Allah ne to wannan ba yanda za a yi zama ƙarya sannan daga cikin hadisin ingantacce kuma akwai hadisi wanda duk malaman hadisin ittifaqi akan cewa wannan hadisin ba hadisi ne da manzo Allah ya faɗe shi shine duk wani hadisi da amintacciyar wato daga amintacce isnadin sadajje ne zuwa ga manzon Allah kaman galibin hadisan sahihaini da kuma wato hadisai wanda ake samu su a cikin as-sunan da irin wannan sharadin to duk indiya duk malamai wato ahlul ilmi suka tafi akan cewa wannan hadisin ya inganta to ko kuma ya haukan wannan sharadin kaman hadisan ingantacce ake samu a cikin muwatta cikin musannin Imam Ahmad cikin sauran sunan da sauran su to dole kowa ya yarda ingancin sa kuma yanzu dole kowa ya yarda cewa wannan hadisin lallai a hakikanin al'amari fi nafsil amri madalla ya faɗa wannan hadisin babu wani kokanto akan sa saboda ku ijma'in malaman hadisi kamar ijma'in malaman fiqh ne akan kaza halal ne ko kaza haram ne ko kaza wajibi ne ijma'in malaman hadisi shi ma wato tsararre ne ubangiji ya tsare shi ba zai kawai su ijma'i akan kuskure ba saboda manzo Allah ya ce al'umma ta ba za ta yi ijma'i akan kuskure ba ita kuma al'umma ta ba ta yi ijma'i akan wato bata ba ita kuma al'umma ta dogara ne da malaman hadisi sai aka kace malaman hadisi sun yi kuskure baki daya kuma bayan sun yi ijma'i kan cewa hadisan duk wannan hadisi kaza ingantacce ne to kamar yanzu kana cewa al'umma ta halaka Allah ta'ala kuma bai halaka mu da irin wannan mummunan wato zamiyar ba saboda haka shi ma wannan kaga yujibul ilma wal amal ba yanda za a yi zama kishiyan gaskiya dole ya zama ƙarya kenan dole ya zama gaskiya a hakikanin al'amari a cewa lallai manzo Allah ya faɗi shi to akwai hadisi da ga malamai da sun yi ijma'i kan cewa hadisi ne ingantattu so shi wannan kaga shi ma wannan ba za a ce wai kawai ai ijtihadin malamin ne ba kaza inda sun yi ijma'i suka ce hadisi kaza ingantacce ne to dole mafhumi ya da cewa lallai hadisin hadisin matsala ya haɗe shi abinda kawai malamai wani lokaci ke ɗan togaciya shine abinda malaman hadisin suka ɗan samu saɓani ana iya samun wani saɓani wani ya ce sahihi ne shi kuma wanda ya ce da'ifi ne wani lokaci za ga an samu wasu malamai sun yi saɓani da wasu hadisai da al-Bukhari da Muslim suka sanya a cikin littafansu to kaga wannan abu ijtihadi ne a cikin al-ijtihadi fi sayyid kamar Imam Dharqutni da sauransu ya da al-izamat wa tatabbu da yayi ya dan bibici hadisai na wannan kaga galibi ma shi abinda shi Dharqutni da kuma sauran malamai ma suke musu kaga ba fa suna ma kokantar mutum din bane a'a su taraju ne ko wani abu wasu illa wasu wayu da sauransu ko kuma su ce dan me buku fitar da hadisin wani ba yafi inganci ai yafi inganci amma ba wai suna kokanta shewa shi hadisin wato bai inganta bane to amma shi haka din ma da ce za a samu wani malami sai ya sabani ce wannan kaza ingantacce ne ni kuma kai ka ce ingantacce ne ni kuma ce bai inganta ba da ijtihadi wato bayan kowa yayi bincike sai ya wani abu ya bayyana masa to wani lokaci zama wato ni na furin jarin dalili wani lokaci zama kai kafirin jarin dalili ya zama naka ne daidai na ba daidai ba to kaga wannan akwai halabi mawarid al-ijtihad wannan kaga ijtihadi yana iya shiga ciki kamar yadda muke samu ijtihadi a hukunce hukunce malamin sai ijtihadi a hukunce hukunce a cikin abinda ba a da ba a samu hukunci shi kara daga Allah da manzon shi ba ya zama akwai an bada wato dama malami ya ijtihadin sa to kaga anan ba za ka kai tsaye ba za ka iya cewa wato yana fa'idin da ilimi ba ba za ka iya cewa tabbas wannan hadisin daga manzon Allah yake ba in duba da cewa abin yana wato yana kan wato gaba ne guda biyu gaban kuskure ko gaban cewa daidai to amma didda ka wanda shi a binciken sa ya bayyana masa cewa wannan hadisi tabbas ya inganta to babu laifi shi ya kudu cewa wannan magana manzon Allah ce babu wani laifi ko kuma shi yake da dalilin jaya zaton cewa wannan hadisin manzo Allah ne babu laifi ya ringa aina aiki hadisin ya ringa jin cewa hadisi ne alin jaya zaton shi yake jin cewa bugana manzo Allah ce wannan duk babu laifi kaman hadisin bismillahi a alula malami sai da sabani wajen maganar ingancin sa kaga duk wani wanda yayi ijtihadin da gaske ya bayyana masa a kasan haka to babu laifi a irin wannan wani abu ne da malamai za su din ƙara ma juna su sani kamar hadisi man masa zakar hu fala tawadda sai irin waɗannan hadisai wannan makoma kawai za a koma zuwa ga manyan malaman hadisin ne da wurin su za a dogara a san menene ya inganta me bai inganta ba kuma a ga hujjan kowa a ga kuma abin da yafi daidai amma dai kaga kamar da na faɗa masalan guda uku ce masalan ta farko a zama al'umma duka ta itmali kace wa hadisi ingantacce ne to samu wani dan bana bakwai wani limamin gaba gadi yazo ce shi bai yadda ba to wake idan da yaddan shi bai bai da hankali ne kaga duk wanda ya fito ya faɗa wannan magana bai da hankali ba za a sallama masa ba ko kuma a zama malaman hadisi duk sun ijma'i kace wa wannan hadisin bai ingantacce ne malaman hadisi sun ijma'i shi ba samu wani haka gaba gari ya fito ce shi kaza 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 ko sai zai dauko wannan hadisin shi zai musu gyara ya samu su jambiro wannan kaga yana bata ba kansa lokaci zai je kawansa ne yake cewa bari ya je ya tunkuyi dutse kaga zai kai kawansa kawai zai bata ba kansa lokaci kuma zai ba masa hankali da masu ilimi da riyar kansa ai to amma inda ake akwai ijtihadi a ciki babu laifi in ce yanzu zan tashi in sake in yi wani hakiki gani shi ma yayin da aka yi hakiki gaskiyar ta bayyana to bai halitta kowa ya saba ba bai halitta kowa ya saba bai saboda shi kawai yana ganin shi tunda an yi sabani bari yanzu ni ma in saba in dai ya bayyana maka cewa wannan hadisin ingantacce ne to bai halitta ka saba ba a daidai ku bai halitta ka saba ba amma baka iya lazumta ma al'umma tunda ba kowa ne ya fahimci irin fahimtanka ba za ka ci gaba da kira ne wato kai ka kira abinda kai ka fahimta shi ma wani wanda ya kifanci aka saka ya ci gaba da kiranka ya wallafa littafi ya bada kullun dalilai ya kawo abinda yake ganin ya inganta hadisin ni kuma an kawo abinda nake ganin bai inganta ba haka idan ma duniyar ilimi ta gada hada min mawarid al-ijtihad saboda haka duk wannan shine dai wato sharadi da malamai suke bayarwa na inganci na hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai hadisi ya inganta da waɗannan sharɗai kuma malaman hadisi suka ce ya inganta to babu wani wanda ya isa ya fito ya zo ya ce hadisi na bai inganta ba wannan hadisi ya zama wato dole za a yi aiki da shi a aqida ne a fiqhu ne a aikace za a yi aiki da shi a kudace-kudacen zuciya ne a magance ne a aikace ne kowa zai yi aiki da shi kuma aiki ne abu ne wanda zai fa'idantar da ilimi da aiki ya fa'idantar cewa lallai manzo Allah ya faɗe shi ba wai zato ake ba sabani Imam Nawawi da wanda yafi makamancin sa da wanda yafi tabarkin sa ne cewa wai akwai yawan kaza 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 wannan littafin tuwa ne da wasu madararrun mutane da bai kamata su zama su ne wato madogaranmu ba bai kamata kuma su zama su ne wato abin jagora mu ba wannan wato abin jagora a wannan babin su ne malaman hadisi su malaman hadisi su ne suke iya fadin cewa kaza inganta kaza bai inganta ba Allah ta'ala ya ba mu da abin da makanta je da abin da muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana zamu tsaya dan insha Allah ta'ala a wadarci na gaba zamu tashi hadisi na Hassan shi ma muga abin da malamai suka fada a kansa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh